This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan nawai gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumeltar Muhammad Hafiz Baban da sauran abokan aiki. Miki kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 29 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Hafiz ba mu kanin labarai.
To Sarfil, Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta gudanar da cikakken bincike kan mummunan harin da ta kai a kan sansanin ƴan gudun hijira a Rafa. Hukumomin Washington da Seoul sun kare atisayin soji na haɗin gwiwa da ke da matuƙar muhimmanci ga tabbatar da tsaro a gabashin Asiya. Lauyan da ke kare tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya nemi a wanke shi a shari'ar da ake masa a New York na biyan kuɗin toshiyar baki.
To kanin labarin duniya kenan aka saurara. Yayin da gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta cika shekara guda akan mulki, kowace nasara za a ce an cimma ta fannin harkar noma?
Kamar shi wannan na bada bashi, sai dai zaka cimma duk wanda zai yi applying wannan loan din, wato progressive farmer ne, yana iya rubutawa da karantawa ba kamar irin manomanmu na cikin ƙauyuka ba.
A dai bangaren kuma, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da dokar maido da taken tsohon taken Najeriya bayan da ta yi wa dokar karatu na uku. Sai biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su, sannan kuma ta fara shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruku sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma fa yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka ta nuna matukar damuwa kan harin da Isra'ila ta kai a ranar Lahadin da ta wuce, wanda ya sanadin kashe Falasɗinawa akalla 45 da ke fakewa a sansanin ƴan gudun hijira a Rafa tare da raunata wasu 200. Yayin ganawa da manema labarai, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya nuna takaicinsa bayan da suka ga hotunan harin da Isra'ila ta kai. Ya ce yayin da Isra'ila ke da ƴancin farma Hamas, wajibi ne Isra'ila ta yi duk mai yiwuwa da rage cutar da fararen hula yayin da take gudanar da ayyukanta.
And we will continue to emphasize to Israel their obligation to comply fully with international humanitarian law.
Mila ya ce za mu ci gaba da jaddadawa Isra'ila wajibcinsu na bin ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa na jin ƙai, rage tasirin ayyukansu kan fararen hula, da kuma ƙara yawan shigar da kayayyakin jin ƙai da ake baiwa mabukata. Hukumomin Washington da Seoul sun kare atisayin soji na haɗin gwiwa da ke da matuƙar muhimmanci ga tabbatar da tsaro a gabashin Asiya, tare da mayar da martani ga sukar Rasha da na atisayin goyon bayan Koriya ta Arewa. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ayyukan sojin da aka daɗe ana yi tare da Koriya ta Kudu da Japan na da nufin tabbatar da zama cikin shiri ne da kuma kiyaye tsarin yankin. Mun kuma yi watsi da ikirarin ƙarya na cewa har ba makamai mai linzami da DPR ta yi wani martani ne kawai ga atisayin soji na ɓangarorin biyu da na uku, in ji kakakin wanda ya buƙaci da a saka ya sunansa ya shaida wa sashin Koriya na BOA a ranar Alhamis. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata ne aka kammala ba da bahasi a ƙarar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan bayar da toshiyar baki, inda lauyan da ke kare Trump da mai shigar da ƙara suka yi zazzafan muhawara kan ko tsohon shugaban na Amurka ya ɗauki matakin sauya sakamakon zaben 2016 da ya kai shi shiga fadar White House ta hanyar da bai dace ba. Shugaba Trump ba shi da laifi, lauyan da ke kare shi Todd Blanche ya bayyana. Bai yi wani laifi ba, kuma lauyan gundumar bai iya tabbatar da laifin ba. Blanche ya yi kira ga masu taimakawa alkali yanke hukunci da ke sauraron ƙarar da su yanke hukunci cikin sauri su kuma wanke shi. sai dai mai shigar da kara Joshua Stinglass ya shaida wa maza bakwai da mata biyar masu taimakawa alkali yanke hukunci cewa Trump shugaban kasa na farko da aka taba tuhumarsa da aikata laifuka na hadin baki da lalata zaben 2016.
To, in an jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai kafin nan, yayin da gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta cika shekara guda a yau din nan akan mulki. Masu ruwa da tsakiya harkokin noma sun ce, duk da yake shekara ɗaya ta yi kaɗan a gane nasarar da gwamnatin ta samu. Amma akwai gyare-gyare da ya kamata gwamnatin ta yi, muddin tana son samun nasara bangaren bunƙasa ayyukan noma. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
We will be able to feed ourselves. We are going to cultivate more farmland.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kenan yake bayani kan kudirin gwamnatinsa wajen bunƙasa ayyukan noma, inda yake cewa ya kamata 'yan Najeriya su kasance masu iya ciyar da kansu. Za a ƙara faɗa yawan ƙasar da ake nomawa, za a bai wa manoma bashi mai sauƙin kuɗin ruwa kuma maras kuɗin ruwa, za a tanadi motocin noma na zamani, inda a ƙarshe yake cewa Najeriya sai ta zama mai fitar da abinci waje.
Nigeria would become net exporters of food.
Yanzu da yake shekara ɗaya da soma jaragamar gwamnati masu ruwa da tsaki kan harkar noma, na ganin cewa shekara ɗaya ta yi kaɗan a iya gane nasara ko akasin haka, amma dai akwai wasu abubuwa na dubawa ga tanadin da gwamnati ta yi ga ayyukan noma. Farfesa Abba Gambo, mai bayar da shawara ga gwamnonin Najeriya 36 akan ayyukan noma, na ganin akwai wasu abubuwa guda uku da za a iya kallo a zama abubuwan fata ga ci gaban noma a Najeriya ƙarƙashin wannan gwamnatin.
Farin farko dai ba taɓa samun a ce an yi emergency akan shi harkan abinci ba sai a wannan gwamnati. Na biyu kuma da ana kiran shi ministry na harkan noma ɗin nan, noma da rural development, wato da karkara haka ko? Sai ya zai ce ba haka zai zama ba, zai zama ministry ne na harkan gona da kuma na akashe yunwa. Na uku kuma sai aka samu wani kwararre mai suna Senator Abubakar Kyari, aka bashi minister. To yanzu abu guda uku kacal ɗana, idan mutum ya ce maka na san matsalanka kuma insha Allah zan yi wani abu, to kaga an samu cigaba. Ba kaman da irin an san ba, an san matsalan ne bamu sani ba, ba san matsalolin ne bamu sani ba.
Gwamnatin a cikin wa'adin da ta yi na shekara ɗaya ta kaddamar da wasu ayyuka da suka hada da shirin bayar da bashi na kayan noma ga manoma. Sai dai manoma na ganin babban kalubale ga wannan shirin shine yanayin tsadar rayuwa da jama'ar ƙasa suka tsinci kansu a ciki. Kamar yadda shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma ta Najeriya reshen jihar Sokoto, Jamilu Sanusi Muhammad, ke cewa
kurakuran da muke gani a kan shi shine a yanzu halin da ake ciki, in ka ce za a buga kayan noma za su kama na hekta ɗaya za su kama kila 400,000 ko 380,000. To in ka ce manomi ya ba da rabi ƙaramin manomi, to sai ya baka kusan 180,000 ko zuwa 200,000 shine rabi. To in ka ce wanda zaka taimaka ma karamin manomi sai ya samu 200,000, wannan kuskure ne babba. To mun ji shi minista ya yi bayani cewa bisa ga wannan ya yi la'akari da halin da ake ciki, kowane manomi ba zai wuce biyan naira 16,000 ba sai a bashi kaya na rabin hekta.
Wani manomi kuma malami mai koyar da ayyukan noma a makarantar koyar da dabarun noma ta Sokoto, Yahaya Sa'idu Isa, ya ce lalle gwamnatin Najeriya ta fara kaddamar da ayyuka da zimmar bunƙasa ayyukan noma, amma babban matsala ita ce manoma na haƙiƙa ba su ma san ana yi ba. Inda ya bada misali da
kamar shi wannan na bada bashi wanda yake sai dai zaka cimma duk wanda zai yi applying wannan loan din, wato progressive farmer ne ko kuma manomi ne wanda yake cewa yana iya rubutawa da karantawa, ba kamar irin manomanmu na cikin ƙauyuka ba. Na biyu kuma shi wannan agricultural mechanization shi ma da aka kaddamar, shi ma an kaddamar da shi ne kawai, amma har yanzu babu wani abu da za a ce gashi gwamnatin tarayya ta fidda da sunan ta fidda shi ko a yanki-yanki ko a jiha-jiha, wanda mutanen da ke wannan noma za su je domin su samu wannan garabasa su yi amfani da ita wurin bunƙasar da shi wannan noman da ake yi.
Yanzu da yake shekara ɗaya ta ƙare daga cikin wa'adin shekara huɗu na gwamnati, masu ruwa da tsaki sun yi amanar cewa akwai buƙatar a sa ido sosai ga abubuwan da gwamnati ta ce za ta yi, a gani shin za a yi su ko akasin haka, ko kuma wani mataki ya kamata a dauka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, halin zidi kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Majalisar dokokin Taiwan karkashin yan adawa ta yi garan bawul ga wasu dokoki da ke baiwa yan majalisar ikon yin bincike kan gwamnati da ke karkashin shugaba Lai Ching-te, wanda ya hau kan karagar mulki a ranar 20 ga watan Mayu da ya wuce. Duk da zanga-zangar da aka kwashe kwanaki ana yi da ɗaruruwan jama'a suka yi ta ranar 17 ga watan Mayu, jami'an adawa biyu da China Friendly Kuomintang ko KMT da karamar jam'iyyar Taiwan People's Party ko TPP sun yi amfani da haɗin gwiwar rinjayensu don amincewa da yarjejeniya a ranar Talata. Kudirin dai yana buƙatar shugaban ƙasa ya sanya masa hannu kafin ya zama doka. A yanda jam'iyyar KMT da TPP suka shayin ga muhawara cewa kudirorin za su tabbatar da bin doka da oda da kuma baiwa majalisar ƙarin iko don auna cin hanci da rashawa. Yunkurin da suka yi na zartar da kudirorin ya janyo cece-kuce a tsakanin ƙungiyoyin fararen hula da na ilimi. Daga ƙarshe, har yanzu jihar Texas ta Amurka na fuskantar matsanancin yanayi bayan da akalla mutane 25 suka mutu a wani mummunan yanayi a ƙarshen makon da ya wuce da aka yi bikin tunawa da ranar tsofaffin sojojin Amurka. Wata iska mai ƙarfin gaske ta lalata yankin tare da katsewar wutar lantarki a biranen Dallas da Fort Worth. Mahaukaciyar guguwar ta kuma yi sanadin mutuwar mutane a jihohin Oklahoma, Arkansas, Kentucky, Missouri, North Carolina da kuma Virginia. A gundumar Cook da ke jihar Texas, mahaukaciyar guguwar ta kashe mutane 7 a wani wurin shakatawa a ranar Asabar, a cewar jami'an yankin.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da dokar maido da tsohon taken Najeriya bayan da ta yi wa dokar karatu na uku. To sai dai wasu 'yan majalisar sun nuna takaicinsu kan wannan mataki da majalisar ta ɗauka. Kamar da za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Wannan doka ce da 'yan majalisar suka bata muhimmanci da kuma hanzarta amincewa da ita a cikin kwanaki biyu kacal. Kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ukweyemi Bamidele shi ne ya ɗauki nauyin dokar maido da tsohon taken Najeriya, wanda 'yan majalisar ke ganin haruffan da aka yi amfani da su a cikin taken suna da ma'ana sosai kuma zai ƙarfafa gwiwar al'umman ƙasar wajen ƙaunar juna da haɗin kai da kuma kyautata zamantakewa a tsakaninsu. Sanata Rufa'i Hanga yana cikin masu wannan tunanin.
Waccan wanda aka kawo mana dukkan yankin kalmominta ba su dace da mu ba, sojoji ne suka kawo ta, suka cire mana ta asali waccan wanda za ta kawo zumunci da danƙon zumunci da yan uwantaka ita ce ta daɗin, saboda abin da take faɗa cewa ana girmama Najeriya ƙasar uwarmu, kuma tana cewa wato mun dogara da yan uwantaka, kuma za mu zama yan uwan juna, kuma ba za a zalci kowa ba, ba zalunci akan kowa, a wanda wannan take faɗa kenan. To waccan kuwa kawai wani biki ne da wani dalili da soja ne kawo ta, saboda kishin kansa ya ga ganin kawai sai ya kawo don yana jin haushin wannan in ta da ko wani dalilin sa ba mu sani ba.
To amma dan majalisar wakilai Muhammad Shehu Fage ya yi suka ne kan matakin da aka ɗauka na maido da tsohon waƙar ƙasar ko kuma taken Najeriya, inda ya tsokaci cewa
wato rashin sanin ciwon kai ne ma na farko kan shi ma da aka kawo wannan maganar gaban majalisa a wannan halin da ake ciki na yunwa, na fatara, na rashi da sauran abubuwa makamantan wannan. Da a ce shugabanninmu sun san abin da suke yi a wannan gabar musamman, irin waɗannan kudura-kudura ba kudura-kudura ba ne da ya kamata a ce an kasa ma gaban majalisa har majalisa ta zauna ma ta saurara. Ni ina ganin abin da yake gabanmu a yanzu a matsayinmu na masu yin doka, a kalli dokoki da za su amfana wa talakan ƙasar nan musamman akan abin da ya shafi harkar rayuwar shi ta yau da gobe da kasuwanci da sauran abubuwa makamantan wannan.
To sai dai Sanata Mustapha Habib daga mazaɓar Kudu ta Yamma na jihar Jigawa ya yaba ne da matakin da majalisa ta dauka.
Na goyon ba dan shi nan tashi da shi tun ina yaro.
Nan gwada mun wakar.
A Nigeria we hail thee, our own mother dear native land.
Wannan tsohon taken Najeriya dai wata baturiya mai suna Lillian James William ce ta rubuta shi a lokacin da Najeriya ta samu yancin kai a 1960. An daina amfani da ita a shekara 1978 bayan da aka samo wani sabon take da wani ɗan Najeriya mai suna Ben Odiasi ya rubuta. Dokar maido da taken Najeriya sa hannun shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wanda yanzu agogonmu a nan Washington DC yake cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya.
Ran da ya hau ya yi maganar an cire tallafi, wanda an cire tallafi ba a shirya ba.
Da janye tallafin man nan da shi kasuwar janye hannun tallafi na gwamnati a cikin hada kasuwar hada-hada ya sa farashin kaya ya tashi, ya yi tashin goron zabo ya kai kashi 38 cikin 100.
Wanda bai ma san maganar dala ba a ƙasar nan, kowa ka taba zai ce maka dala. Dukkan da aka yi da ita a baya kusan na yanzu ya fi tsanani.
Rashin tsayuwar farashin waje ɗaya, saboda shi ma an ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi.
Kuɗaɗen ma da ake biya ya fi man da muke sha. Da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha, nawa ne ake kashewa, kuɗaɗen ma su waye ake bawa.
Mutane su suke ma dalar ta dawo ma yanda wannan gwamnati ta same shi, kuma ana ga har abada an yi baibai ba lalle bane ta dawo, ma'ana ta dawo 700-750.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba, gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu take cika shekara ɗaya cif a kan karagar mulkin ƙasar bayan rantsar da ita ranar 29 ga watan Mayun bara. To sai dai babban abin da ya fi jan hankalin 'yan ƙasar, kama daga masu fashin baƙi, 'yan kasuwa da ma sauran al'umma, shi ne yanayin matsin tattalin arziki da ake fama da shi a cikin wannan shekara ɗaya ta gwamnatin. Wanda wasu masana suka ce ya samo asali ne tun daga ranar farko da aka rantsar da shugaba Tinubu, inda ya ba da sanarwar janye tallafin man fetur. A yau za mu soma matashiya ne da masani tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha da kere-kere ta jihar Kano, Dr. Ghazali Ado, dangane da matakan da gwamnatin ta dauka da kuma abubuwan da suka haifar.
Da janye tallafin man nan da shi kasuwar janye hannun tallafi na gwamnati a cikin hada kasuwar hada-hada sun janyo abubuwa. Misali a Najeriya yanzu, saboda waɗannan abubuwa da gwamnati ta yi guda biyu, ya sa farashin kaya ya tashi, ya yi tashin goron zabo ya kai kashi 38 cikin 100. Kuma masana ma suna harshashen zai iya ƙaruwa saboda rashin tsayuwa na yanayi na farashin dala da naira a kasuwannin hada-hada.
Ka ce da bai kamata a ce ranar da aka rantsar da shugaba Tinubu ya sanar da magana janye tallafin nan ba, da yaya kamata a yi?
Abin da ya kamata gwamnati ta yi da sai ta fara dubawa, tunda ana ta koke a kan kuɗaɗen ma da ake biya ya fi man da muke sha, da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha, nawa ne ake kashewa, kuɗaɗen ma su waye ake bawa. Sannan sai a zo a ce tunda a lokacin ana ta maganar kamfanin Dangote ya bude zai fara yin mai, to da sai a duba a gani a hada gwiwa da shi kamfanin Dangoten a ga lita nawa zai iya samun mana, idan ma shigowa da shi za a yi lita nawa ne. Idan aka duba sai gwamnati ta yanke ta ga iya kashi nawa za ta iya tallafin. Misali, idan an gane lita nawa ne yan Najeriya suke sha, nawa ne kuma ya kamata a kashe akan tallafi, to sai gwamnati ta ce ga iya abin da zan bayar. Kaga gwamnati ta riga ta san yawan mai, ta san nawa za ta kashe, ta san kuma nawa ne za ta bayar tallafi. To amma yawanci masana tattalin arziki suna cewa wannan abin da aka yi ba a yi shiri ba, ba a yi bi tsari madaidaici ba, to shine ya dada ta'azzara matsalar.
Za a iya cewa zancen canjin dala ɗin da rashin daidaitaccen farashi ko manufa na policy na gwamnati da gaggawa wajen ya tallafin nan kamar yadda kai bayani su ne kawai za a iya cewa sun asasa matsalar da ake gani ta hawa farashin kayayyaki da tsadar rayuwa.
Misali, kaga banda shi ita Najeriya kasa ce da take ta dogara kacokan wajen shigo da kayayyaki, to dama kasashen da suke suna fitar da kayayyaki idan darajar kuɗin su ta fadi ciniki suke yi yana da amfani ga tattalin arziki. Amma kasa kamar Najeriya wacce idan duk kayan da take amfani da su, shigo da su ake kona amfani yau da kullum ko kuma wanda masana'antu suke amfani da shi, to idan ka karya darajar kuɗi zaka ga yana mummunan tasiri akan tattalin arzikin kasa. Kuma ina so in sanar da masu sauraro cewa tun waccan gwamnatin da ta gabata Najeriya tana cikin matsanancin matsalar tattalin arziki, musamman na ƙarancin kuɗin da suke shigowa. Saboda kuɗin da suke shigowa Najeriya an karkatar da su wurin biyan bashi. Najeriya ta rarranci kuɗaɗe a wancan basussuka a wancan gwamnatin da ta wuce. Akwai wani matsari ma da ake cewa an yi wanda kamar an jinginar da shi man fetur ɗin namu kuɗaɗen da suke shigowa ana biyan bashi da shi. To kaga ita wannan gwamnatin ta tsinci kanta ne babu kuɗaɗe, kuɗaɗen da suke shigowa sun yi kaɗan, sannan kuma muna buƙatar kuɗaɗen wajen shigo da aiki da ake amfani da shi. Wannan abun shi yasa aka samu talauci ya ƙaru, aka samu farashin kayayyaki ya tashi. Kaga in ka lura manya-manyan attajiranmu ma na Najeriya yanzu darajar su daga na ɗaya yanzu sun dawo na biyu, amma an ce
abin
ya sake komawa.
Amma dakta, maganar kuma da ake cewa ku masanan nan na tattalin arziki, ku kuke cewa rage ƙarfin ko darajar kuɗin ƙasa yana jawo hankali na FDI da ake cewa direct foreign investment, ba ka ganin gwamnati bata cimma wannan abun ba? Misali, tunda investors ko masu saka jari za su zo daga ƙetare kuma za su zo da kuɗin dalar nan ƙalilan misali kuma su saka jari a Najeriya da kuɗi mai yawa.
To ni abinda nake gani ai shi tattalin arziki, ci gaban tattalin arziki da ƙaruwar haɓakar sa ba wai ya danganta da akan wasu ƙananan abubuwa ne, a'a, ya kamata gwamnati idan tana so ta ja masu zuba jari da sauransu, dole ne maganar cin hanci da rashawa ai maganinsa, dole maganar tsaro din nan ai maganinsa, dole rashin wuta din nan da wasu abubuwa wasu shingaye dole a janye su. Ba wai a ce gwamnati ta karya darajar daira ba shi kadai ne zai jawo wannan ba, dole akwai ƙarin matakai da gwamnati za ta dauka domin a samu ci gaban
tattalin. Idan muka kalli manufofin nan da gwamnati na tattalin arziki da gwamnatin Tinubu ta zo da su, ta yiwu su sun yi bayani tun da farko ga abin da suke so su cimma. A daka fahimtar da nazari, a iya cewa koda ba a zahirance ba gwamnati ta cimma wani abu na ƙarfafa tattalin arzikin, tunda wani lokaci kuna cewa akan yin wasu abu na paperwork ne kuma su ma ci gaba ne. Misali,
gaskiya maganar adalci in za a yi wa wannan gwamnatin, kuɗin shiga ya ƙaru, kuɗin da yake taho gwamnati, tunda kaga ai gwamnati yanzu ta dogara ne kacokan wajen tattara su haraji da ragowar hanyoyin samun kuɗi na cikin gida. To a yanzu alƙaluma suna nunawa haraji da gwamnatin tarayya take samu ya ƙaru, to ta mahangar samun kuɗin shiga na cikin gida wannan gwamnatin ta sami nasara, saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun ƙaru. Amma idan ka duba ta wasu mahangan, gaskiya akwai sauraruna a kaba tattalin arzikin Najeriya ya dan samu targado.
Nan ka ce gwamnati ta yi nasara a kudadanta na cikin gida sun karu, amma a hannu guda kuma talaka na kokawa da akan tsadar rayuwa.
Shi tsadar rayuwa yawancin sa idan an dan samu matsala abu ne da yake a hankali za a samu daidaito matsalar ta ragu. Misali kaga idan ba tattalin arziki ya habaka ba ya kasance muna yin wasu abubuwan a cikin gida, kudaden waje suna shigo mana, mun rage dogaro da dala, to shine. Amma kowa ya sani aidin Najeriya gwamnatin tarayya da jihohi suna da kudi. Gwamnatocin jihohi yanzu abinda suke samu ya linka. Kaga ai yanzu ya rage su kuma gwamnatocin jihohi din su tallafawa a jama'a ta hanyar taimaka musu da tallafi ta hanyar karin albashi, dama kuma ana neman karin albashin da kuma tabbatar da an yi abubuwan more rayuwa ga talakawa musamman wanda suke a ƙauyuka da karkara. A nan kudaden da gwamnati suke samu ya taru, amma kuma wasu abubuwa wanda suka shafi darajar naira kuma farashin kayayyaki sun karu. Wannan kuwa ba wani abu bane ya sa tattalin arzikinmu ya dogara ne kan shigo da kayayyaki.
Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai a tare mu mako mai zuwa don jin wani rukuni na 'yan Najeriya dangane da shekara ɗaya ta mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To a gaida da mutan Sanyinna kafin kai gishirin mu na gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, damar da kuka dade kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin.
A tare shirye-shiryenmu na gari a ranakun Litinin zuwa Juma'a, domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagar mulki. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To wannan haka yake, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Amurka ta nuna matuƙar damuwa kan harin da Isra'ila ta kai a ranar Lahadin da ta wuce, wanda ya sanadin kashe Falasɗinawa aƙalla 45 da ke fakewa a sansanin 'yan gudun hijira a Rafah, tare da raunata wasu 200. Yayin ganawa da manema labarai, kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya nuna takaicinsa bayan da suka ga hotunan harin da Isra'ila ta kai. Hukumomin Washington da Seoul sun kare atisayen soji na haɗin gwiwa da ke da matuƙar muhimmanci ga tabbatar da tsaro a gabashin Asiya, tare da mayar da martani ga sukar Rasha na atisayen goyon bayan Koriya ta Arewa. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ayyukan sojin da aka daɗe ana yi tare da Koriya ta Kudu da Japan na da nufin tabbatar da zama cikin shiri ne da kuma kiyaye tsarin yankin. A ranar Talata ne aka kammala ba da bahasi a ƙarar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan bayar da toshiyar baki, inda lauyan da ke kare Trump da mai shigar da ƙara suka yi zazzafan muhawara kan ko tsohon shugaban na Amurka ya ɗauki matakin sauya sakamakon zaben 2016.
To madalla, masu sauraro, baƙili abin da ya sauƙaƙe nan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake da muku da maimaicin shirin. Domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu, sai a ji shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Kafin mu yi sallama, sashen Hausa na miƙa saƙon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Ringim, da dukkan yan uwa da iyali bisa rasuwar Hajiya Gwaggwar Rano. Ubangiji Allah jikanta ya gafarta mata ya kuma ƙara sarki lafiya. Yanzu ka madadin Muhammad Hafiz Babban Laifi ga wani kawo da shirin, sai kuma Dadi Balawai har ma da Jimi-Jimi wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfili Hashim Gumel ke cewa assalamu alaikum.